الدين ولا عنوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوذي أبي الله سبحانه وتعالى cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabar yau 20 ga watan Dhulhijja shekara 1447 bayan cikin masu Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma yake daidai da 6 ga watan Yuni shekara 2026 miladiya. Mun sake haɗuwa wannan majalisi ci gaba da darasin da muke a wannan littafi na alwaji cikin sunnatul kitab al-aziz Abdul Azim ibn Badawi. Insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya, muna cikin kitab al-at'ima bab al-aqiqa, a ciki ne muka tsaya. Lokacin da ake yin ita aqiqa, mun ji an ce tubahu anhu yau masa'ibi iko to ma yustahabu fi haqqil mauludi, menene abin da ake so a kiyaye na haƙƙin ɗa da aka haifa? Na farko, idan an haifi yaro bayan mun ji cewa ana yi masa yanka tahaliku, ana so a masa tahaliq shi ne tauna dabino da ake yi a sanya mai yaro a baki. Matsala ce wanda malamai suka yi bayanai a kayanta, wasu sun ce hususiya ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda shi ne ake tabaruki da abin da ke tare da shi na jikinsa, don haka shi ne wanda ake so miyansa ya fara shiga cikin yaro kafin ya fara cin komai. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam adatan yakan sa a kawo masa dabino, sai ya tattauna dabinan gazakin dabina da miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yayi laushi, in aka sanya ma yaro a baki sai kaga yayi saurin tsotse shi. Wasu kuma suka ce a'a, ba abin da ya nuna cewa khususan abinan wato khususiya ce ta Annabi, tun da Annabi ya yi zamanta sunnarsa ana so sauran yara ma a iya musu, ko da kuma Annabin ne ya yi ba, wallahu a'lam. To tahaliq nan ma ne ya kawo shi daga cikin al-mustahabbat, ababen da ake so a yi ma yaro idan an haife shi. Annabi Musa radiyallahu anhu kala ولد اليهودام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. لقى أبو موسى الأشعري الله يكرمه مسيرنا قال يكي تشيوان ولد لي غلام أن حيفا من يارو فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سينجد شوجا النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم سين النبي صلى الله عليه وسلم يسنجا ما يارم سونا إبراهيم فحنكه بتمرات كما سيمسى تحنيك شين أبن نبكي بيانا ya masa da dabino ne, wato ya sanya dabino a bakinsa ya tattauna har sai da dabino ya laushi, kana kuma sai ya zuba a bakin yaron tare da miyansa, yaron ya tsotse shi ne a tahaliq. Wada'alahu bil baraka, kuma Annabi ya masa addu'a akan Allah ya yi ma yaron albarka. wa dafa'ahu ilayya kana kuma sai ya bani yara wa kana akbar waladi abi musa nan mai riwaya ne ya fada ba wai shi abu musa ba ya kasance wannan yara shine babban da na abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari mutumin yaman ne kuma yayi hijira ne shekara ta 7 a Khaybar sun ta koma hadda jama'ar da suka zauna a kasan Habasha su Ja'far ibn Abi Talib da Sarwatu bintu Abi Sufyan wadda annabi ya aureta tun tana can to wannan hadisi yana nuna cewa ashe ana so a yi tahaliki ga yaro haka idan ka tafi a mazhabin cewa wanda suka ce za a iya yi sunna ce annabi ya sunnanta don haka za ka yi bayanin tahaliki fa hasan ba za ce mutum ya yi laifi ba don ba wani abu da ya nuna cewa ya keɓanta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa wasu malamai sun faɗi haka kuma hadisin ya nuna lokacin da aka haifi yaro ana masa addu'a bayan an yi masa tahaliki a masa addu'a Allah ya sanya masa albarka a roƙa masa Allah kyawawan al'amura na duniya kariya daga shaidan da samun sabaci da rayuwa mai albarka mai tsafta kuma wannan yana nuna cewa ashe lokacin da aka haifi yaro ana sanya masa suna kamar yadda muka gabatar da bayani a baya gashi nan an haifi yaron ne sai ya kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya sa masa suna Ibrahim ba a jira sai ranar 7 ba in an bani sai ranar 7 kuma aka sa masa suna na ma ba a laifi ba mun gane kada a zartu kowa kuma har ila hadisin yana nuna mana cewa ashe za a iya wa mutum alkunya ba da lalle sai da sunan babban ɗansa ba ko domin nan kaga an ce wa kana akbara waladi abi musa shine babban ɗan abu musa al-ash'ari amma sai ka ce shi abu musa ba abu ibrahim ba kuma kaga tun ba a haifa masa ɗan ba aka masa wannan alkunya tunda shine babban ɗansa kenan lokacin da ya zama abu musa da wannan alkunya ba ma haifa masa ɗan ba mun gane wala'alla yana da wasu ƴaƴa mata amma dai wannan shine ɗa na miji babba don haka a mutum ka ko yanzu wanda bai aure ba zai iya sanya wa kansa alkunya ya ce abu fulan au abu fulana ko da mutum bai taɓa haihuwa ba zai yi alkunya ba laifi ba ne a shari'a Aisha ummul mu'minin ta koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kowa yana da alkunya ita kuma ba ta annabi ya ce anti ummi abdullah anti ummu abdullah ake ummu abdullah shi yasa ake cewa ummu abdullah Aisha ummul mu'mini to abu na biyu da ake so a kiyaye mashi yaro halqa ra'sihi yawm as-sani'i ana so a aske masa kai amma shi ba lokacin da aka haife shi ba aske masa kan nan ana yi ranar 7 sa gunin sa na 7 ko ranar sa ta 7 idan an aske ba kawai a zubar ba wa tasadduqu bi waznihi fi batan za a yi sadaka da ma'aunin wannan din a kayan ma'auni suke ɗorawa da gashin da kuma wasu tsaba na raƙin ana ɗorawa da shi suka san yadda suke yin awon a iya ganewa don haka ana so mutum idan ya auna gashin sai kuma yin sadaka in bai san yadda zai auna gashin ba to sai ya ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa ya yi sadaka bayan an yi ma yaron aski ba wai ana nufin ladan da zaka ba ma wanzamin da ya masa aski ba a wannan daban wannan kuma zaka ba da sadaka in kai haka ka yi sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ko ya aikata kamar yadda nan yazo an anil hasan ibn samura anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahalun bi aqiqatihi tudhahu anhu yawm as-sabi'i wa yulqa ra'suhu wa yusamma daga Hasan dan Samura daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ghulamin murtahalun bi aqiqatihi ko wani dan da aka haifa ya zamanto jingine yake da abin nan dinsa aqiqarsa abin nan ragon sunansa كل غلام مرتهن بحقيقته هو نقاد أكا حيفا جنجنيك بحقيقة الصح والله عنه بياني أتا حديث النبايا تغبه عنه يوم السابي أنا ينكى مصا رابون سننسا وننسى نبقوي ويخلق رأسه كما أسكي مصا قاشنسا ويسمى كما سيما السنة ونقا وانا جينا وانا ya nuna kamar sai ranan bakwai a sanya musuna amma wadancan dalilai da muka ambata a baya sun wadatar cewa ba sai ranan bakwai ba shi yasa muka bayani idan an sanya masa a ran da aka haife shi suna fa hasan idan kuma an bari sai ranan bakwai aka sanya masa shi ma fala haraj aske masa gashi ne ba a yi sai ranan bakwai sannan yanka ma ba a masa sai ranan bakwai haka ne yazo cikin hadisi an abi rafi'in anna annabiy sallallahu alaihi wasallama qala li fatimata lamma waladat alhasan ihlaki ra'sa wa tasaddaqi bi wasni sha'rihi fi batn ala almasakin annabi umarni da wadannan ababe daga abu rafi'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fada ma Fatima yassa lamma waladat alhasan lokacin da ta haifi Hasan shine babban danta Hussein kuma daga baya aka haife shi ba wai ta baya ba sai annabi yace ihlaki ra'sahu ki aske masa gashin sa wa tasaddaqi bi wasni sha'rihi tibatan ala almasakin ihlaki ra'sahu wa tasaddaqi bi wasni sha'rihi tibatan ala almasakin ki aske gashin sa kenan ba sai wanda zami ba in har uwa ma ta iya askin sai ta in uban ya iya askin sai aske masa ko scissors zaka iya sanya maka a aske masa gashin idan har ka san scissors din almakashi kenan in ka san almakashin zai ɗebe gashin gaba daya duk wani abu da wanda ka san za ka iya sanyawa a ɗaya da gashin duka ku sai ka aiwatar kada ya ce mata wata sattake bi wasni sha'rihi fi batan alal masakin ki sadaka da awun gashin nasa na zinariya azu abin nan ba zinariya na azurfa za a yi sadakan nan alal masakin ga miskini kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda su ma sun jeranto a kayan abin da ake son kiyayewa dangane da yaron da aka haifa sannan abu na uku da ake so a kiyaye game da yaron da aka haifa khitanuhu yawm as-sabi'i za a iya masa kaciya ranan bakwai za a iya masa kaciya ranan bakwai ita kaciya a yaro ba wai sai an jira shekara bakwai a masa abin ijtihadi ne na wasu malamai mazhabin malikiya dai akan haka suka tafi an ce wani yaro sai ya shekara bakwai sai a masa kaciya ko sai a masa kaciya wanda mu nan da yake mazhabin malikiya jumlar al'umma suke bi to sai aka ɗabi'antu da haka amma ko ranan da yake na bakwai yaro an masa aski sai kuma kai shi aka masa kaciyarsa shi kenan an yi dadai an ba abin da shari'a ta ce kuma ma yi ma yaro kaciya yana ƙarami ɗin ya fi a kan abin sai ya girma yana ƙaramin ina masa kafin wani mako ma ya kewaye watakila zai ga ya warke cikin sauƙi yaron yake warkewa saboda jikinsa tafshi ne da shi nan da nan zai warke to dalilin da yasa aka faɗi wannan magana yi masa kaciya ranan bakwai limar rawahu at-tabarani fi mu'jamil saghir saboda at-tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jamis saghir na'am hakanan baihaqi ma yana da riwaya an jabir daga jabir dan abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil hasani wal husaini wa khatanahuma li sab'ati ayyamin dan ce ya kare ko
Jabir bin Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqqa yayi yanka aqiqa kenan ya yanka aqiqa ragon layya anil hasani ya yanka ma hasan wal husaini ya yanka ma husaini nan da aka fade su a jeraba ana nufin an haife su tagwaye bane ko wanne daban aka haife shi an haife hasan bayan shekara aka haife husaini suna ba magana suna yake ba duk wanda yaje ina ce layya ma san tuntuma harce ne ana yanka wa yaro layya ne idan an haife shi aqqa anil hasan wal husain ya yanka ragon suna ga hasan hakan nan ya yanka ma husaini ma wa khatanahuma kuma dukkan su ya musu kaciya li sab'ati ayyam wannan su na bakwai ko kwanan su na bakwai a kwana bakwai annabi ya musu kaciya aidan ce ya kare ga annabi abin da ya ma yayansa ko jikanin sa yayan Fatima to ba ka idan ake kaciya bakwai shi kenan an dace da sunna an bi shari'a wani marwahu fil awsat ya annabi Abbas kala kuma har ila saboda abinda yarwaito wato shi Tabarani din kenan a cikin Mu'jam al-Awsat an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas kale yace sab'atun min as-sunnati fi as-sabi'i yawm as-sabi'i akwai su abubuwa guda bakwai sunna ne dangane da yaro a wannan sa na bakwai a ciki sai ambaci guda biyun sai tsaya aka shahidin bai ambaci duka guda bakwai din ba yace yusamma za a sanya masa suna wa yuqtanu za a masa kaciya kenan idan aka jira sai ranan bakwai ga wata aka sanya masa suna mun ce ya halatta shi ma an dace idan aka sanya masa a ran da aka haife shi nan ma an dace saboda dalilan da suka gabata annabi ya sa wa ɗansa Ibrahim suna ran da aka haife shi da aka wayi gari cikin dare aka haife shi wayewan gari yace na sanya masa suna Ibrahim wa sammaituhu aka yace bismi abi ashe tun lokacin ma da daddaran ya sa masa suna kuma sannan ga dalilai da muka ji an kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yara a lokacin da aka haife su annabi ya musu tahniq ya musu addu'a kuma sai sanya musu suna don haka ana sanya ma yaro suna wadannan hadisai guda biyu wanda Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jam as-Saghir da wannan kuma Awsat kowanne a cikin su akwai launi a cikin isnadin sa to amma ɗaya daga cikin hadisan yana karfafan ɗaya don haka za a yi aiki da abin da suka zo da shi Allah ya samu dace to wannan shine abin da aka ambata dangane da haƙƙin yaro a lokacin da aka haife shi kaga ba ambaci ƴar wuya ba ko ƴar wuya al'ada ce kawai ta Hausawa da ana tsorata mutane cewa in ba a cire ƴar wuya ba sai ka rasa me za a yake takalowa a wuya a takalo yaro na ta cin da ido masu tausayi ba sa iya tsayawa a wajen al'ada ce sai a ce in ba a cire mai yaro ƴar wuya ba wuyarsa zai kumbura daga baya zai agalawa ne ake cewa ko zai kaza to yara nawa ne yanzu wasu ma sun yi aure har yanzu ko ba su yi wasu ma sun zama manya amma ba a cire musu ƴar wuyan ba ai an daina ko ba abin da ya faru al'ada ce dama wasu suna cire ma ƴaƴansu ƴar wuya ne yadda zaka fahimci ita al'ada yadda ne kawai a zuciya shi Bahaushe a da da rungu ake wanka ba a yi ma da nim sai rungu in an rasa rungu ne ake kawowa nim saboda shi rungu yana da ƙarfi kuma yana ɗiba ruwa da yawa ko baya lalacewa za a iya amfani da shi sau biyu ko sau uku saɓanin nim da shi lokaci guda zai balangala yake cikawa da ruwa a cika shi da ruwa ta fashasshe da layin da zai a dinga azabtar da mata a cikin banɗaki ga wahalar shauɗa mata bugulala da ake yi ga azabar abin da ruwan zafi wai in ba mata haka ba za ta kumbura haka Hausawa da suka kaddara kuma suka yarda da haka to lokacin da ake azabtar da Hausawa da Fulani da irin wannan al'adar su kuma wadansu ƙabilu da na karanta sumo daga an yayi huwa sai a samu ruwa mai sanyi sai a tsoma matar a ciki kaji negative su kuwa opposite ke rance ma negative ba opposite wannan suna amfani da ruwan zafi su kuma wancan da ruwan sanyi suke to wanne ne da dai da al'ada ce kuma yanzu sai aka daina kuma sai aka zauna lafiya ko ba wani abu da yake faruwa to in sai a ce wai ai ana shan kwayoyi ai ana shan kaza ana shan kaza to Allah musta'an wannan dai shine abinda muka ji wanda shari'a ce ta nadi dangane da yaro babban abin da ake bukata shi yaron a kiyaye masa abubuwan da ake so a kiyaye masa wanda shari'a ta ce kuma in za a sanya masa suna a sa masa suna mai kyau yana daga cikin haƙoƙi wanda shari'a ta ambata ba a san sama yaro suna mummuna yanzu zaka ga mutane suna kokarin ɗebowa sunayen da ba su san ma'anarsu ba su sama yara a samu wani abu mai kamar larabci wani ma su suke kaga sunan da kansu wani ma yanzu a yawan shiga abin nan yanar gizon nan da ake yi sai a je a ɗauko wani abu daban dama akwai shirka a cikin sunan ko sunan wani gunki ne ko saboda ya bada sha'awa ya burge a dinga samun suna mai asali suna mai asali a sa ma yaro domin lallai suna yakan yi tasiri a kan yaro in an sa da wannan manufar a samu sunan salihan bayi sai a tawassul ai kamar tafa'uli ne a sanya musu wannan sunan tafa'ulan muna fatan sunan annabi Ibrahim ya yi tasiri a kansa sai a sa masa Ibrahim muna fatan suna kaza ya tasiri na bawan Allah kaza a kansa sai a sa masa wannan sunan to irin wannan shi ne abinda za a dinga la'akari wajen sanya wa yara suna haƙƙin yaro ne a sanya masa suna mai kyau haƙƙin yarinya ne a sanya mata suna mai kyau Allah ya dace da mu tunda ana cikin kitabul aqima to yanzu kuma za a sake komawa kayan shi abincin kansa an ajiye abinci in aqiqa ne aka kawo namanta in layya ne aka kawo namansa in waɗansu ne daga cikin abubuwan ci ko sha aka kawo to menene abin da ake so a kiyaye na ladumba kawai mutum daga ya ga kamar akuya sai ya fara tumbuda kawai yana ci a musulunci ya bambanta tsakanin mutum da kuma dabba waɗanda ba sa bin shari'a wajen rayuwa su ne Allah ya kwatanta su da dabba alladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am kaga sun ci suke kamar yadda dabba tunkiya ko akuya ko saniya ko raƙumi suke ci to ana so shi musulmi ya zamanto yana da ladabi wajen cin abinci akwai ladabba da ake son kiyayewa akwai salon da ake so ka ci abinci akwai tsarin da ake so ka ci abinci kai shi kansa cin abincin akwai manufar da ake so ka ci abinci a kanta ba wai kawai mujarradin ka ci ba akwai manufa don haka ana so a kiyaye da dubba na cin abinci mutum yana tafiya yana cin abinci yana kan mashin ya riƙe rike da hannun hagu yana matsa abin tafiya da hannun dama nan kuma rike yana ta kacab-kacab a kan hanya kaga babu ladabi a ciki ba ladabi to ana so mutum ya kiyaye ladabi na cin abinci ko shan abin sha to shine zamu ji kaɗan daga cikin wannan mas'ala yace adabu ta'am ladubba na cin abinci adabu ta'am kafima shi ma malam ɗin yace ladubba cin abinci suna da yawa zaliya dan tsakuro minha adabun qabla al-akli daga cikin waɗannan ladubba masu yawa akwai ladubban da su ana kiyaye su ne kafin a ci abinci wa adabun ala al-akli akwai ladubban da ake kiyayewa a lokacin da ake cin abinci ai afna'il akli ke wa adabun ba'da al-akl akwai kuma ladubba wadanda ake kiyayewa bayan an ci abinci kafin lokacin bayan duka ta'allake da abinci akwai ladubban da ake so a kiyaye kun san wani zai zo shi ya ci abinci ya samu lada a wajen Allah, wani kuma zai ci abinci bai samu lada ba, ya tashi a tutar babu shi da ya koshi, wani kuma zai iya cin abincin sai ya samu zulubi ba. Mutanen sun kaskashe gwargwadon yadda suka mu'amalanci abincin, gwargwadon irin yadda sakamakon da za su samu a wajen Allah zai kasance. Kaga ko me gara ka yi shi da riba ko ka koshin kuma ka samu lada. Wa amma adabu ma qabla al-akli, amma na dubba da ake san kiyawa kafin cin abinci, fa hiya sunne an yastaqi ta'amahu wa sharabahu. Abu na farko kenan, mutum ya tsarkake abincinsa da abin shansa. Ladabin farko kenan, tsarkake ne abinci da abin sha. Mafi sharon abinci shi ne wanda za ya haifar da tsoka a jikin mutum ta haramu, kuma duk tsoka da ta ginu da haramun aka ce fannaru auladiha, kullu lahamin nabata min as-suhti fannaru auladiha. To ana so mutum ya tsarkake abincinsa, ya tsarkake abincinsa. Allah ka taimake mu wajen tsarkake abincinmu. Bi an ya'uddahuma min al-halal at-tayyib, ya tanadin abincinsa da abin shansa daga halal wanda yake mai tsafta. Al-khali min al-harami, wanda ya kubuta daga haram. Wash-shubuhati, da shubuha ba. Allah ji kan dan maraya, shi ma yace a da dai haramun ne, ai mutane haramun nabunsu, su ku sun dace hudarsu suna sai sun tsira. Yace yanzu kuwa yanayin ya canza, haramun ce da gudu, ta ji ko ita aka fafara yanzu tana gudu, mutane suna banta tana ihu. Haramun ce da gudu, mutane ko suna taminta suna sai sun kamo gudu ba take, amma suna bunta wasu sai sun kamo ta. Dan ko ita take bunsu suna gudu sun dafe huda, suna cewa sai mun tsira. Wannan magana ce faɗa mai kyau, wallahi yanayin ya canza. Kullum kuma abubuwan karasa farko cewa yake kai yanzu sai aka kai matsayin da ita haramun din ana canja mata suna, ko ba haka bane? Ba a yadda a kira ta da haram, sai a ce albarkar urfisi. Ta tafi albarka, albarka ta daga Allah take fa albarka. Allah shi ne ma'abucin albarka. Tabarakallazi biyadihi al-mulku, dukkan albarka a wajen Allah take. To kuma sai aka ce abinda za ka karɓa na rashuwa wai albarka ce. Ta ga wannan akwai hatsarin cikin wannan magana fa. Haramun din ce ta zo daga wajen Allah, an ɗau sunan abinda yake mai tsafta wanda Allah yake banta da shi, bai ba ma kowa ba, dan duk albarka daga wajensa take zuwa. Kuma sai aka ɗora ma abin da ya zai albarkar ofis. Duk abubuwa da yanzu ga ana caccanja mun sunaye, ba a yadda a ce a kira su da sunansu. In a kasuwa ne ya yi shirga mai suna wannan abin riba, aka yi riba aka sai a ce wani ai ya yi samuwa, ko da ku an san ta hanyar da bai dace ba ne. Wallahi idan aka bibi al'amuran za ka ga da yawa daga cikin, na kasa kawowa misalai ne da yawa, amma akwai misalai da yawa da za ka yi ta cin karo da su. Abinda yake haram ne amma an canja masa suna, ya zama suna mai kyau yanzu aka ba shi, don ma a nuna cewa kamar daidai ne. Yanzu an soma kaiwa matsayin da ƙarya take zamantowa gaskiya, kuma an san ƙarya ce amma za a karɓe ta a matsayin gaskiya. Haka ne ko ba haka ba? Sau nawa mutane in sun ji magana a radio sai su ce a radio suka ji, in an musa musu ce a BBC ba na ji, lokacin BBC na tashi, to yanzu kuma a Facebook duk abin da aka gani gaskiya ne, duk abin da ya trending kawai gaskiya ne. Ba a ta ina ya fito yaya lamarin yake, a tantance kamar yadda Qur'ani ya ambata in ji akun fasikun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ba abin wannan daga kawai an ga abokan gaskiya ne. Idan ya yawaita a can an gan shi, 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 to wai yawan ganin nasa shi ne yanzu ya maida shi ya zama gaskiya. In an ba da labarin ne, wasu a ce a baka gani an ɗaɗɗora a abin nan ba, an dora haka za an dora haka za haka duk zaka ga ana ambatawa
ai shine an yassadi ba da'amahu wa sharabahu mutun ya tsaftace abincinsa da abin shansa bi an ya'uddahuma min al-halal at-tayyib al-khali min al-haram wa shubuhat ya tana don su daga halal wacce take mai dadi mai tsafta wanda ta kubuta daga haramun da kuma shubha liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda sun kai imani kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga tsarkakan abin da muka arzuta ku wa tayyib abin da ake nufi da tayyib huwa al-halal alladhi laysa bi mustaqdharin shine halal wanda ko ba kazanta ba wala mustakhbathin sannan ko ba wanda yake najisa ba ya zaman to halal ne ba kazanta ba najisa ba dan musulunci bai da ci kazanta ba kazanta haramun ciya shari'a abin da yake najasa shi ma haramun ne a shari'a kuma abin da yake haramun shi ma haramun ne dan haka halal mai tsafta ba mai kasanta ba sannan kuma ba wanda yake najasa ba shine at-tayyib to shine Allah ya umarni ya ce a nema a ci abu na biyu da ake so a kiyaye kafin shi yasa Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda yana da bawa da yawa mukataba mukataba shine bawa ya zo shi a yarjejeniya da mai gidansa a masa dagu a yanka masa wani kuɗi a ce masa a lokaci kaza ka kawo wannan kuɗin imma a sanya masa ya kawo shi hissatan ko kuma ya kawo shi daf'atan a sanya masa ya dinga kawo shi lokaci lokaci wata wata mako mako ko a kowace shekara da abin da zaka bayar shekara biyu ko uku ta yantu to daga cikin abin da aka yi zai dinga kawo masa abinci shi ma yana cikin lissafi shi yana yin sana'a in yaje kwadagonsa ya samu abu sai ya dauko abinci sai kawo wa Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq sai karba ana lissafi wata rana sai kawo masa abinci mai dadi yace a ina ka samu wannan kuma yunwa ta saka shi gaye fara ci yana fara cin abincin sai kuma ya tambaye shi yace a yau abincin da ka kawo ya fi na kullun dadi sai ce ai ai yau na samu kudi ne sosai ai da lokacin kafin na musulunta yace yana yin bokanci kuma ma yace bai iya bokancin ba damfara yake dama yawancin sa yan damfara ne to yayi mu wani bokanci kuma bai biya shi kudin sa ba sai yanzu Allah ya hada su ya shigo Madina sai ya tuno da wannan bokancin da aka yi masa sai biya shi kudin shine yace da wannan kudin ne shine ya ga da ya samu kudi da yawa sai ya je so abinci mai kyau mai dadi kaga yayin wannan shubha ce ko Abubakar ya ce akan bai sani ba to amma da yake suna da kyanke ne mutanen nan suna ya taka tsantsan dama su sun yi sabaki sun wuce kowa Abubakar Siddiq ya dinga sa hannunsa a cikin bakinsa sai ya kai ga makogoro ya cusa ya tsatsa sai ta taba makogoronsa sai ya kakalo haraswa ya dinga kakati abincin ya zube yana amar da miyau aka ce kai hakuri haka ai ka fitar da abin da ke cikin ka yace a ba zai fasa ba sai ya tabbatar komai ya fita inda a ce ransa zai biyo wannan haraswar yace ba zai fasa ba sai ya gamsu cewa abincin ne ya bar cikin sa to don Allah ina ma wannan su yake da mu yanzu haramun din ma mutane kawai sun maida ta ita ce halal ba a ma fa kai an kusa ma a soke ta a cikin duk shinarin al'umma haram kan ma an kusa a soke ta kwata kwata a cikin duk shinarin al'umma sai dai a faɗe ta kawai don matsayin kalma amma ba wai dan ana taka tsantsan da ita ba an so mu kai wa wannan matsayi wallahi musta'an
to haramun musiba ce. Wannan shine mataki na farko da ake so, ladabin farko da ake so mutum ya kiyaye dangane da abincinsa, kafin ya ci abincin ya zamanto mai tsafta ne, halal ne, wanda yake babu shubha a cikinsa. Na biyu, an yanwaya bi akalihi wa shurbihi attaqiyata ala ibadatillahi ta'ala. Gaskiya sau da yawa wala Allah zaka ga mutane suna gafala daga wannan ai, an ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imra'in ma nawa. Halal ne kaje ka samu abinci wanda yake na halal, kuma ka zo ka ci ta hanyar halal, kuma ka kashe yunwarka, baka yi laifi a kowa. To amma kullum ana so a aikin da zaka aikata ka samu lada, wanda yake mai wayo haka yake yi. Ai aka ce wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. To kan kullu wannan istibaqin ake so, duk wani abu kai kaga ka samu riba a cikin sa, duk abin da zaka aikata ka samu ribar ka ta lahira a ciki. Ka samu abinci ta hanyar halal, yanzu kaje kai kwadago, da kai kwadago sai ka samu, baka da ka samu haram ba, sai ka samu halal. Da ka samu halal ɗinka ka zo ka sai abinci ka ci, to ladan me kake da shi? Tambaya nake yi. Na'am? A lokacin nema ka taƙaita akan halal, nan ne za ka samu lada. Amma da ka zo sai ka sarrafa abincin aka kawo maka, masha Allah, iyalinka ta kawo, sai ka sharɓi girki, ka cika cikinka, ka ƙoshi, ladan me kake da shi? Saboda ka cika dan ka ƙoshi zai baka lada? Wanda zai baka lada dan ka ƙoshi? Mun gane? To amma niyyarka ita za ta yi determine za ka samu lada ne ko ba za ka samu lada ba a ƙoshin da ka yi, ko in ce a abincin da ka cin. Shi ya saka a nan waje yana daga cikin ladubba da ya ake so mu dinga bujiro da shi duk lokacin da za mu ci abinci. An yanwaya bi akali wa shurbi attaqiyata ala ibadatillahi ta'ala, ya kudurta ya yi niyya game da abincin nan nasa da ya ci, da abin shan nan nasa, ya yi nufin mai attaqiya, samun ƙarfi a jikinsa akan mai ala ibadatillahi ta'ala, wajen bautar Allah. Mutum idan yana jin yunwa, yana jin kishirwa, to idan zai tashi sai ya ji hajijiya ko? Ba zai iya jure dogon tsayuwa a sallah ba. To yanzu sai ya samu abinci, to lokacin zai ci abinci sai ya kudurta a ransa, wannan abincin zai ci dan jikinsa ya yi ƙarfi, in an zo ibada zai iya yin ta cikin annashuwa, babu tashin hankali, babu kasara. In an zo neman agaji da za a agaza ma wani mai rauni, yana da ƙarfin da zai iya zuwa dan ya bada agajin da ake so, dan ya taimaka ma ɗan uwansa a ta'awun. To kaga idan yayi da wannan manufar, to cin abincin nasa da yayi ya ƙoshi sai samu lada, a ƙoshin ma sai samu lada. Mun gane ko? To don haka wannan yana daga cikin ladabin da ake so. Sahabbai su akan wannan suke cin abinci, shi yasa so aka an ambata dangansu la ya'kuluna illa lisaddir wa mak, ba sa cin abinci sai dan kawai su toshe digita ta yunwa, kar ransu ya fita, kas yunwa ta sabbaba musu mutuwa. To akan haka suke cin abinci. To don haka ana so mutum yayi nufi na cin abincinsa zai samu ƙarfin jiki ne dan bautar Allah, li yusaba ala ma akalahu wa sharabahu, dan a bashi lada akan abin da ya ci, abin da ya sha. In ba wannan niyyar yayi ne kawai dan ya koshi, to shi kenan, ya koshi yayi halal, bai laifi ba. Amma kuma ba shi lada, ya kashe yunwa cikinsa, ya kashe kishirwarsa, amma kuma yayi da lada. Amma idan yayi da waccan manufar, to sai ya samu lada a kai. Fal mubahu yasiru bi husnin niyyati da'atan yusabu alaiha almuslimu, domin duk abin da yake na halal aka ce halal ne a gare ka. Misali sanya tufafi halal ne ko ba halal ba ne? Halal ne. Cin abinci halal ne. Gina gida halal ne. Duka waɗannan ababe mubah ne. To shi abin da yake na halal yasiru bi husnin niyyati ta'ata, idan mutum ya kyautata niyyarsa wajen aikatar da mubah, to yanzu sai ya zamanto wannan mubahin a matsayin da'a yayi ma Allah, yusabu alaiha almuslim, wanda musulmi za a bashi lada akai. Dan ka sa riga, babu wallahi da zaka samu akai, abu ne na halal. To amma in ka saka riga da nufin zaka kare al'aurar ka ce, ka siturta jikinka kuma domin bautar Allah, da wannan manufar kai, to shi kenan sai ka sami lada ta. Mun gane ko? Amma ka yi ta ne saboda kwalliya, dan kai kwalliya, to sai ka tsaya kai ka yi abin da yake halal, amma ba ka yi lada dan ka ɗinka. Mun fahimci yadda matsalar take ko? To haka abincin shi ma yake cin abincin. Mubah ne. Don haka idan ka ci abincinka na halal da ka samu ko aka baka, shi kenan kai abin da yake na halal. To amma in ka kyautata niyya akan cin abincin, irin waccan niyya da aka ambata, nan ka samu ƙarfin jiki na bautar Allah subhanahu wataala, to wannan mubahin kuma yanzu sai ya zama to da'a ce da za a baka lada akan sa. Fal muslimu yanzur ila al-ta'ami wash-sharabi bi'tibarihi ma wasilatan ila ghayrihi ba. Don haka shi musulmi kullum yakan yi dubi ne zuwa ga abincin da yake ci da abin da yake sha, bi'tibarihi ma wasilatan ila ghayrihi ba, a matsayinsu cewa su tsani ne da zai kai zuwa ga waninsu, su karan kansu ba su bane amma za su kai zuwa ga wani. Cin abinci ba shi karan kansa ne manufar da aka nufata ba, an yi ne dan a samu ƙarfin jikin da zai kai zuwa ga bautar Allah, to kage sai ya zama da'a. Ba wai a matsayin abincin kawai aka dosa a ci ne kawai a koshi ba, to inda wannan ne shi kenan yayi mubah amma ba lada. To amma shi musulmi kullum su ake dinga hangar abinci da abin sha a matsayin hanya ce da za ta kai shi zuwa ga cimma wata babbar manufa, shi ne bautar Allah subhanahu wa ta'ala. La gayatul maqsudatul lidhatiha, ita ba ita ce gaya din abinda aka dosa aka nufata ga zatin ta ita kai kawai dan a ci a koshi ba. Don haka fa huwa ya'kulu wa yashrabu, musulmi yana cin abinci ne ya sha abin sha, min ajlil muhafazati ala salamati badanihi, don ya sami tsarewa jikinsa, alladhi bihi yumkinuhu an ya'budu Allah ta'ala, wanda da jikin nasa ne in ya samu ƙarfi yake iya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Domin wanda yunwa ta gigi tashi ba zai iya tsayawa ba, sai ta yunwa ta tashe shi, sai ta tashe shi. To don haka yanzu ya ci abinci ne domin jikinsa ya samu ƙarfi don ya ci gaba da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu sahabbai sukan zo farkon dare sai su kwanta. Me yasa suke kwantawa? Suka ce suna kwantawa ne farkon daren nan su samu lokaci isasshen da za su yi bacci, jikinsu ya samu hutawa, in dare ya raba lokacin kuma sai su farka, ba sa jin bacci jikinsu kuma da ƙarfi sai su tabautar Allah har asuba. To wannan baccin da suka yi ba irin naka bane. Su baccin da suka yi, baccin da suka yi yanzu sun huta kuma lada suke da shi a baccin, dan sun yi shi ne da manufa, wasila ne ila al-ghaya, ba ita ce al-ghayatul maqsuda li zatiha. Amma wanda kawai gajiya yake ba ya je bacci ya huta da wannan manufar ne, eh yayi halal, yayi baccinsa ya tashi ba shi da lada. Wancan shi kuma yayi bacci ya tashi ya hutan kuma yana da lada, saboda niyyarsu ta bambanta. Mun fahimta? Liza, don haka nan ne fa huwa shi musulmi law lam yajma' lam yakul, kun ji wannan lamarin? Shi yasa shi musulmin da ya fahimci wannan, in ba yunwa ya ji ba, baya cin abinci, baya cin abinci kawai dan akwai shi, baya cin abinci dan sha'awa. Shi yasa su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cin abinci aka ce illa li saddi ramat, sai lokacin da suke cikin su yana kungi, sun so mu jin yunwa, ta so mu galabaitar su, to sai su nemi abinci su ci, dan ne dan jikinsu ya ci gaba da zama da ƙarfi, su riƙa yin abubuwan da suke na ibada. Naka su ba buƙatar su ne ga abincin kansa ba, suna amfani da abinci ne dan ya taimake su wajen bautar Allah. Kun ga yadda su suka san kyakkyawan hukumi na abinci, sai suka zauna lafiya. sai suka zo nan lafiya, amma kai yanzu komai ci kake yi, haka ne ba kai kai nake nufi ba, ina nufin kai a matsayin kai mutum kawai. Haka akasarin mutane suke komai ci suke yi, ba wai dan suna jin yunwa ba, bukata ce kawai a ci wannan, to sai zaman to kuma babu zaman lafiya. Shi ne ce alsa tana damunsa a tsora wa alsa laifi, alhali shi ne ta ce ci ya ta neman filajir, ya nemi wancan, ya nemi wancan, dan ba zauna lafiya ba. Masu hikima cikin Larabawa suke ce al-mi'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa. Al-mi'ida shine uwar hanji, baitud da shine gidan jinyoyi, saboda komai in an jefa an jefa an jefa, kowanne da irin nasa yake zuwa. Amaran da kace ba wai haka kawai take ba, ita ma da irin nata laifin da ta yi da illar da ta yi da kuzitin, ka kawo rogo ka sa ta yi deposition nata, ka kawo karago ka sa ta yi deposition nata, zo galai ka ci ta yi deposition nata, ka ci balangu da mai-mai da yake jikinsa shi ma ya saka irin nasa, shinkafa da wake kome ka ɗura ka haɗa da zoko da hula, to ai azo ta lafiya duk abin da yake ta gaban ka sai ka ci. To shine sai suka ce wal himyatu, al himya shine wato karanta abinci, karanta abinci shine himya, wal himyatu ra'sud dawa. In kana neman kololuwar magani daga dukkan irin wannan kananan jinyoyi da cin abinci yake sabbabawa, karanta abinci, baka ga kafi zaman lafiya da azumi ba, musamman ma idan baka maida kai kara'in abubuwan da baka ci da rana ba. In ka zo buɗe baki, kasuwansu in sun zo buɗe baki duk abin da basu ci ba da rana sai su yi kara'i, har ma da alako sai sun kara da wani ma nau'i bakwai, duk a ce sai an ci a buɗe baki. To in har kana karanta abinci da azumi, kana azumi kana karanta, wallahi jiki ya fi zama lafiya. To su sahabbai sun fahimci haka, shi yasa ba sa cin abinci sai dan bukata. Allah ka datar da mu. Ladabi na uku, kafin a ci abinci da ake so a kiyaye, an ya gasila ya dahi qablal akli in kana bihi ma'aza, in har akwai wani datti a jikin hannunka ka wanke shi kafin ka ci. Awlam ya ta'akkad min nafatihi, ba ko kun ya tabbatar da tsaftar su ba, ya tattaɓa wajaje da yawa ba shi ya tabbas hannunsa. Al-aula dai shine in zaka ci abincin ka wanke hannunka, ihtiyadan, domin ka fita daga cikin wata shakka. Babu, kaga musulunci ya zo da personal hygiene ko? Wanke hannunka kafin ka ci abinci, ka gaisa da wancan, ka gaisa da wancan, ina rai wancan ya tattaɓa, ya tattaɓa, ya sossosa, ya gaisa da kai, ya yi da kuzitin mulama hannunka. Ka je asibiti ka daddafa wajaje, ka daddafa wajaje, mai rai kaɗai ko a hannun naka? Da dai abubuwa da yawa da hannunka ya mu'amala da su, kuma shi kenan sai ka zo abu mai ruwa ruwa kuma abinci sai ka jefa hannunka a cikin sharɓar loma. To yanzu ka ɗebo duk abin da ya makale a jikin hannunka, yanzu ka ɗiba ka. Sai musulunci ya ce wanke hannunka kafin ka ci abinci. An ya gasila ya dahi qablal akli in kana bihi ma'aza aw lam yata'akkad min nadafatihima, ya wanke hannayensa kafin ya ci in har akwai kazanta tare da su ko kuma bai tabbatar da cewa masu tsafta ne ba. Ladabi na hudu, an ya ba a da'amahu ala sufratin fawqal ardi la ala ma'idati, yana daga cikin kyakkyawan ladabi mutum ya aza abincinsa ala sufratin akan shimfiɗi, kamar tabarma, sallaya ko abin da ya kama da haka. Fawqal ardi, a bisan ƙasa, la ala ma'idatin, ba kayan kaɓakin cin abinci ba, kaɓaki na cin abinci, kamar misali a ce dining table ko abin da ya kama da haka. An fi so mutum ya sa abincinsa a ƙasa, saboda an fi so ka ci abinci a zaune. Mun gani cin abinci a kayan table al'adar Turawa ne, amma su Larabawa al'adarsu kuma wanda musulunci ya tabbatar cin abinci ne a ƙasa. Mutum ya yi shimfiɗi a ƙasa, ya aje kwanon abincinsa ko akushinsa sai ci abinci. Irin da yadda mu ba abin Hausawa muka saba yi, in banda yanzu da hidimar boko ta shigo wa mutane ko ake yin dining table, mu guji kura aka saba shimfiɗawa tabarma, shimfiɗawa mai gida tabarma, a kawo masa abincinsa, a ajiye masa, ya zauna ya nade kafa ya wanke hannunsa ya sharbi girki haka aka saba to wannan yafi kusa da ladabi na musulunci kasa abincin ka kasa idh huwa al-aqrabu ila at-tawadhu'i domin hakan shi yafi kusa da kankan da kai ko ba haka ba wanda ya shimfada tabarma a kasa sai ya zauna aka aje abinci aka zauna aka ci yafi alamar kankan da kai akan wanda yazo ci abincinsa akan dining table mun fahimta tare da cewa ci akan dining table din ba cewa ka ci haram ba ba haramu bane amma wancan shi yafi kusa da ladabin musulunci da aka fi so kuma shi yafi kusa da me tawadhu'i ولقول انس رضي الله عنه كما سبب فقد انس الله يقرا مسا يردا يجي ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان او ثوان قل بما اكل خاء وكسره ولا في سك ولا في سكر وجته سكر وجه سكر وجه شيء ne teburin da ake sanyawa a ci abinci akan khuwan shi ma irin teburin da ake sanyawa wasu malami suka ce khuwan shine teburin da ake sanyawa ma'ida kenan kabaki ayi tebur a zo a kawo kabakin abinci a tsora akai sannan suka ce sukurwaja shine container da ake kawowa da abinci nau'i sai a kewaye abinci da ita a kayan tebur Anas dan Malik yayi tsawon rayuwa bayan rasuwar Annabi. Da haka yaga abubuwa da suka shishigo ga dabi'un ajamawa. Irin yadda ajamawa suke cin abinci. Musamman an ci farasa da yaki ga Romawa an ci su da yaki. So al'adun waɗannan mutane ya shigo. Waɗansu waɗanda suke waɗannan kabilu sun musulunta dan haka sun shigo da al'adunsu sun duwa matsa da musulmi. Kuma sai mutane suke aiwatar da irin wannan Anas dan Malik yake ce musu tofa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba da ya ci abinci a kayan teburin cin abinci ba wala fi sukurwaja ban taba ganin sa ya ci a kayan kabakin da aka jeranta abinci a kansa akan teburi ba karshen hadisi yace wala khubiza lahu muraqqaqun nan bai kawo shi ba amma shine karshen hadisi cikin wata riwaya ko ba taba yi mu annabi burodi wanda yake mai laushi ba alkama a ce an farza kai ba su cika mai burodi da alkama ba haka sabai suka ce a zamanin annabi a cika burodi da alkama ba yawanci ana yin burodi ne da sha'ir sha'ir shi kuma alkama ce kamar misali kamar ka ce kaula ne da kuma murtuntuna ai ka san murtuntuna ko ba ku san murtuntuna ba eh yawa wasu sun sani wasu ba su sani ba wanda ba su sani ba su je su tambaya to kaman kaula da burtuntuna daya suke ba daya suke ba tun su ma ba zai zamanto irin daya ba da tsafto kaman haka yi alkama da sha'ira suke to yawanci su sun fi da sha'ira din da burtuntuna burtuntunar alkama yawanci da ita suka fi to shi saka basa yin burodi wanda yake mai laushi wannan kuma ya nuna burodi mai laushi haramun bane samu burodin ka mai laushi ka ci eh amma ana nuna dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da tawadhu'i kwarai da gaske kai din ma ana so ka rika tawadhu'i wajen abincinka eh ka rika tawadhu'i wajen abincinka to shine har ma kata da yace qultu li anas kata da ɗaya daga cikin marwayatan hadisi yace sai nace ma anas fa ala makanu yaqulun to akan me su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cin abinci sai yace ala sufari shimfidan da suke sanyawa a ƙasa aza kwano a kai ko akushi dan yafi kusa ya tawadhu'i shine abin da aka ambata to ba mu ji qala abu hamid al-ghazali Abu Hamid Al-Ghazali yace kamar yadda ya ambata cikin Ihya Ulumuddin yace wa alam ku fasani anna mu wa in qulna koda ku mun ce al-aklu ala sufrati awla cin abinci akan shimfidar da aka yi a ƙasa shi yafi falasna naqul ba cewa muka yi kuma al-aklu ala al-ma'idati manhiyun anhu cin abinci akan kabakin abinci ko abin nan teburin abinci abu ne wanda aka hana na haya karahatin aw tahrimin ko hani na karhanci ko hani na haramci ba haka muka faɗa ba if domin lam yathbut fihi nahyu babu hanin da ya tabbata akan cin abinci akan teburin cin abinci haka Imam al-Ghazali ya ambata amma dai an ce cin abinci akan shinkudi aqrabu ila tawadu dan haka shi yafi abinda zaka nuna kankan da kai da tawadu'i haka musulunci ya kuso mutum yake akan abinda zai nuna taraqqubi mun gane yadda mas'alar take ko Allah ya dace da mu wannan duka yana da cikin ladubba da ake son kiyaye nabi ya race an yajlisa mutawadi'an in mutum zai zauna ya zauna cikin tawadu'i bi an yajthu ala rukbatayhi ana so mutum ya gurfana akan gwiwoyinsa ويجلس على ظهر قدميه يزون اكاين كان دغدغانسا كمان زمان صلاه haka annabi yake cin abinci yanzu eh magabata suka ce basu ga annabi yana zaman cin abinci ma in mu ilmin da ma mu muke ba zaman harai domin in kai zaman harai kai bismillah cewa cikin ka sai inda kuma abu ya tsaya ko ba haka ba amma lokacin da kai irin wancan zaman da annabi yake guiwarsa a ƙasa ya kuma kafe ya tsunsa kuma ya zauna a kayin dugadugansa suna kafe kaga ai mutum ya takura cikin sa ba zai ci da yawa ba amma idan ka zauna kai haka ka harbe aka kawo abinci balla ta nama ka ware kawawanka abincin yana gaba to kaga mutum sai ya ta saka abinci sai wuce abinda shari'a take so shari'a kuma ba ta so ka tumbatsa ba a san tumbatsa duk wanda ya ci abinci ya tumbatsa to yayi laifi shi yanzu da yin mubahi da ya wuce mubah din yayi laifi tumbatsa laifi ne kan mu daina tumbatsa abinci to an yajlisa mutawadi'an bi an yajlisa ala rukbatayhi wa yajlisa ala dhahr qadamayhi aw an yasiba rijlahu al-yumna ko kuma ya kafe kafarsa ta dama wa yajlisa ala al-yusra kaman dai zaman da zaka yi na tahiyar farko kafarka ta hagu ka shimfida ta kafarka ta dama ka kafe ta shi din bayan ka kula akwai dan takura cikin ka ba a sake yake ba uwar hanjinka ta dawo sama ba a ƙasa take ba amma in kai zaman darshan to uwar hanjinka yanzu za ta bu ƙasa jira kawai za ta yi ta aika mata da shari'a ba ta san haka kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu kai kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin zama wali kaulihi kuma saboda fadin sa innama ana abdun annabi ne yake yin wannan zaman gurfana wanda za a yi a takure suke wa annabi magana akan haka annabi yace ni fa bawa ne ba sarki bane akulu kama ya akulu al-abd nakan ci abinci ne kamar yadda bawa yake cin abinci wa ajlisu kama yajlisu al-abd nakan zauna ne kamar yadda bawa yake zama sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake annabi tawabi da kankan da kai an yarda bil mawjud min at-ta'am ana so mutum ya yarda wannan hotin kafin ka ci abinci ne la dubban da ake so ka kiyaye kafin ka ci abinci to ana so kuma ka yarda da abin da ya samu na abinci abin da ya samu ka yarda da shi ka gode wa Allah akan sa wa Allah ya aibahu kada ya aibanta aka kace yanzu dan wannan abincin ko kawo a karfa ka ya ka ce masha Allah masha walakin in a'jabahu akala kada ya aibanta abincin in abincin ya ba shi sha'awa ya ci haka annabi yake wa in lam yu'jibhu taraka in bai ba sha'awa ba kuma ya shiru kare aibanta kare aibanta abinci sahaba ya zaka kawo mun kaza sai ka ce kaza a aibanta wa kar mu ce ba a so a shari'a kar ka aibanta abinci in ka aibanta abinci zai iya daukan fansa wa in lam yu'jibhu taraka in bai baka sha'awa ba kai baki alaikum ba sai ka ci ba kace alhamdulillah da kawai abi hudarar ta radiyallahu anhu saboda abu hudarar ta ya ce ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aman qaddu annabi bai taba aibanta abinci ba kana idhashtahu akalahu, in yayi sha'awa abinci yakan ci, wa illa in ko ya bashi tarakahu sai inda yayi sha'awa sa ba kuma tarakahu sai bashi. Shekarun baya da aka dan yi wahala akai matsatsi, wani ya zo shi ya same abokinsa ya ce kai, ya ce ka da Allah ji kan iyayenmu, ya ce me ya faru, ya ce ka tuna lokacin da muke samari, idan an yi miyar kuka sai mu rika cewa green poison ba za mu ci ba, ka san da wani sai suka samu ta green poison don shaidantaka, ba a cin miyar kuka, ba a cin tuwo, ba a cin burabusko, ha kawai yara suke wannan shi ba zamanin da ne ba, dan baya baya can haka ba wai da dan da sosai ba, saboda akwai shagwaba a lokacin a ƙasa. To wani manufar magana ta sai ce kaga mun aibanta, yace amma fa wannan green poison din da muka aibata ba mu taba ga an fasa yin sa a gidajenmu ba, iyayen mu kullum sai sun yi, dalilin da yasa ya tuno su kenan, sai ce amma yanzu kaga gashi mu a bangaren wahalar da mu green poison din ma ta gagara samu, kaga abun ya dauka sako, ba a san aibanta abinci. Allah ya yassara mana al'amura. To annabi bai taba aibanta abinci ba, in abinci ya bai sha'awa ya kalla ya bai sha'awa sai ya taba, in bai bai sha'awa ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya ci ko baya cewa komai, har sai masu bukata kuma su dauka. Akhiran yace an yaji tami'a ahlul baiti ala ta'ami, ana so mutanen gida su hallara wajen cin abinci, kar kowa ya ci nasa daban, ana so mutanen gida a hallara, mai gida da matan gida da yaran gida a zo a hallara waje guda, wannan ya diba ya zuba, wannan ya diba ya zuba, wannan ya diba ya zuba, a ci abinci tare. Laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata, ku san ya ka baki guda ku ci ba laifi bane, kowa ya ɗebi nasa daban-daban ya ci, amma a waje guda ba laifi bane. Lima sabaka min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, saboda abin da ya gabata na faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, istami'u ala ta'amikum, ku hallara akan abincinku, saboda hallara akan abinci yakan sanya albarka ciki. Kaga da an zauna lafiya, lokacin da mutane suke da kyakkyawar ɗabi'a a anguwanni kaman yanzu nan, zaka yi ta ganin buji kura a bakin hanya an shashshimfiɗa masu gida a tsakani, mutum uku mutum hudu sun zo sun saba zama abokai ne, an hallara an kawo abinci kowa da nasa an zuba. Can kuma ga almajirai da gardawa suna jira, su ma dan ɗebi nasu a basu, tun kafin da an zuba dama za a ɗauki mara ɗaya ko rabin mara gwargwadon abin da ya samu sai a bawa gardawa, su ma suna tsugune da kwanansu. Su ku almajirai idan an kammala tiran ne za a basu, su kuma da ɗan sauran abincin su ma je su katse su zuba, su ma kowa ya ci. To idan har an saba da irin wannan, kun san hikimarsa, na ɗaya tukunna ka ɗanɗana abinci kala-kala, haka ne ko? Ka ɗanɗana abinci kala-kala ba na gidanka kawai ba, sai ka ji watakila na wani gidan ya fi naka daɗi, wata ran kuma na gidanka ne zai ku daɗi a kan na wani gidan, ba zai gundure ka ba abincin. Sannan kuma hikima da albarka ta biyu, wanda bai yi abinci ba fa ba zai fasa zuwa wajen ba, gidansa ba a ɗora ba. Kuma a hakan bayin Allah, wallahi mutanen da suna da hikima, idan har suka ga wani ba a fito da tiran gidansa ba, to sun fahimci cewa wataƙila ba a ɗora ba, tun da dama suna tare da shi za su iya fahimtar wani abu, sai su fahimci wataƙila yau ko ba a ɗora ba. To sai ka ga wani ya ɗan tashi kamar mai zuwa kama ruwa a gida, sai ce a sa abinci a kai gidan wani, wallahi mutanen da shi yasa suka zauna lafiya, Allah ya gafarta musu. Amma yanzu abin ya canza, shi yasa sai ake ta shan wahala, kai kaɗai a gidanka kwana bakwai baka yi abinci ba wanda ya sani, dan mudawa ba kwa ciyayya, dan haka kai da ƴaƴanka sai ku mutu ma ba wanda ya sani, dan dama ba ta haɗaka ake ana taimakekeniya ba, shi yasa akwai matsala. Ko da kuma makwabtanka suna da son taimakawa, amma ba za su iya sani ba in ba faɗa musu kai ba, saɓanin daɗin da ake zama waje guda nan da nan za a iya ganewa in akwai matsala a gidan wani. To ana so dai a gida mutanen gida su hallara wajen cin abinci, yana daga cikin ladabin da ake musulunci ya tanadi, saboda annabi ya ce istami'u ala ta'amikum, ku hallara akan abincinku, wadhkuru smallahi ta'ala alayhi, kuma ku ambaci sunan Allah akan abincin kafin ku ci, yubarak lakum fihi, za a sanya muku albarka a cikin abincin da kuke ci, duk abin da abincin da aka sa kuka ce masha Allah masha Allah, kuka san masa addu'a tai masha Allah to bismillah kowa ya bismillah tukunna yasa hannu to za samu albarka cikin abinci Allah ya ba mu ikon kiyayewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum